Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 26 ga watan Disamba ta shekara 2018 shirin namu zai yi magana ne akan kasafin kudin shekara 2019 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar a majalisar dokokin kasa.
Shi wannan kasafin kudi na wannan shekarar wato bai kai na bala ba, an dan samu dan rage kadan akan na bala. To amma idan ka hada shi gaba daya domin sun yi abin da ake kira kamar wato reflection wato.
Amina, kin san ya ayyana cewa za su kashe naira ₦8 billion, inda aka ware wa ma'aikatar kiwon lafiya ₦300 billion, ma'aikatar ilimi kuma ₦400 billion, sai ma'aikatar tsaro ₦400 billion, da haka ne yau wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya tuntuɓi wani mai fashin baki akan harkokin siyasa, Professor Garba Ibrahim Shika daga Jami'ar Bayero dake Kano, domin yayi mana fashin baki akan wannan kasafin kuɗin ta yadda ya kamata ya inganta rayuwar 'yan Najeriya.
Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce yaya kuke kallon kasafin waɗannan fannoni da suka shafi matasa, mata da ma rayuwar 'yan Najeriya baki daya. Da kuma yadda kuka amsa mana.
Sai Ukasha Abdullahi Yahaya ga inda ya amsa mana cewa Allah ya sa mutum moriyar kasafin lafiya.
Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Garba Nahili Kamba Kebi, inda ya ce tabbas mu dai al'ummar Najeriya muna ƙara jinjina wa Buhari akan wannan kasafin kuɗin. Fatan mu dai Allah ya sa ya amfani al'ummar Najeriya, kada wasu 'yan tsararrun mutane su morewa kuɗaɗen.
Sai Zubairu Lawal Musa Fataskun, inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe, hakika mu talakawan Najeriya maganan kasafin kuɗin kawai muke ji amma ba ma gani a zahirance.
Sai kuma amsa daga wurin Habu Habu, inda ya ce salam yau da gobe, Allah ya sa a kashe su ta hanyar da ya dace.
Sai Sani Muhammad, inda yake cewa salam yau da gobe, sai Allah, gaskiya hakan yayi daidai, kuma tunda aka ba waɗannan bangarorin daidai da sauran, Allah ka sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
Sai kuma amsar Gama Jibrin Tamaragol daga Niger tare da Kyari Ballam, inda suka ce assalam yau da gobe, Allah ya yi da nufi a sa hannun kasafin kuɗin bana da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi.
Sai Aliyu Adamu Yola, inda yake cewa to Allah ya sa wannan kasafin kuɗin da shugaba Muhammadu Buhari ya sa wa hannu a makon da ya gabata, mu talakawan kasar mu gani a kasa, domin an dade ana ruwa, kasa na shanyewa. to madalla yanzu bari mu garzaya wajen Mahmud Ibrahim Kwari domin mu ci yadda ya kaya da ya tattauna da jama'a akan yadda suke kallon wannan lamarin
sunana to abin da yake so a kasafin kudin da bahare na wannan shekara ya mai da hankali akan wajen aiwatar da shi kasafin kudin akan lokaci rayuwa da ta tsada a halin yanzu kowa kusan yana kuka akan musamman ayyukan abin ni dinnan ka ganin ma'aikaci ne na aikin gini na aikin gini na yin su
burkilene
ne to saboda haka aiki da mukan samu aiki sosai amma a yanzu sai ka kwana 7 8 wata daya baka samu inda zaka je kai aiki ba da ko ba abin ba haka yake saboda gwamnati kullo da hanyoyi na aikace wanda za a watsa inda yake ko ina lungu da sako sai ga rayuwa ta dan sesteta kamar da inda ake tunda da zaka iya waye gari ga aiki a ce da kai sai ka waye gari aiki sama da 7 8 5 a rana ka rasa ma ina zaka je to amma in sai kai sati kwana 10 wata daya baka ji wani ya ce da kai zo ka abu ka zaka yi mun ba saboda haka gwamnati ta mai da hankali wurin aiwatar da kasafin kudin nan a bazahi kuma yanda ainihin talakawa ko kuma wanda ake jagoranta za su samu saukin rayuwa da kuma ainihin bangaren tsaro lalle ne a mai da kai da wannan da hanyoyi ga su nan na Najeriya da muke da su ga su nan manya-manya misali na ga dai an ce ana yin ta wannan tsakanin Kano zuwa Abuja alhamdulillah da wannan ta Kano zuwa Maiduguri wannan hanya ma da muke kai yanzu ta gwarzo ta tafi zuwa Katsina ta tafi ita ce za ta tafi wannan gwari saboda ka wannan hanya ita ma an ce an ba ta daga nan zuwa Katsina amma tun wancan shekarar gashi har yanzu mu dai mu ga wani abin da aka ba aka fara akai ba kuma kullun wannan hanyar ba za a yi sati ba daga nan zuwa Karai ko nan zuwa Gwarzo sai ka ji an yi azan mutum biyu mutum uku wasu su kare wasu su mutu
sunana Abdulaziz Garba Gwarzo
me kuke nema daga wannan kasafi
abinda muke nema mun gama makaranta ba mu samu aiki ba a cikin mu kowanne yana da kwali na NCE kuma na roƙon Allah Allah ya sa a cikin gwamnatin nan mu ma Allah ya tsaga da rabin mu samu aiki wanda zamu taimaki kanmu mu taimaki iyayenmu da yan uwanmu
sunana Muhammad Nura abubuwan da yake so gwamnati mai da hankalin suna da amma dai na farko tukuna ƙara inganta tsaro domin waɗansu bangarori an samu tsaro waɗansu bangarorin kuma yanzu ma rashin tsaron yake da tabarbarewa abu na biyu kuma ta inganta ta kula da rayuwar talaka yadda gwamnati ta hana shigo da shinkafa to kamata ya yi kuma ta tsaya kai da fata ta sa ido ta hana a fita da namu na farko kenan na biyu a inganta mana hanyoyi na uku kuma a saki kuɗi tunda ƙasar nan tamu gaskiya ba Allah bai yi ƙasar mu matalauci ƙasa ba an ce ƙasar nan tamu ita ce ta shida arziki a Najeriya a duniya gaba daya tace ta shida kuma amma talakan ta yana tantana kudarsa kuma talakan nan su suka tsaya kai da fata suka jarunci akan zaben Buhari nan amma kuma ba me ji a jikinsa irin talaka kuma sannan Buhari ina ba shawara ya watsar da arewa ce Najeriya daya ce amma gida kowa fa san gidan ubansa saboda kashi dan arewa ne ko mun zabe shi ne dan ya kula da mu amma ya watsar da arewa saboda haka ya mai da hankalinsa akan arewa in yi sauka daga mulki ko da shekara 2000 aka ce tsarin kunin tsarin mulki da bashi yana nan gare zai yi sauka fa a arewa fa zai zauna domin zamani ne fa yanzu kowa fa ya samu yankin sa yake gyarawa an san ba ce tunda dai shugaban kasa ne ko ina yana da haƙƙin sa ne to amma ya kula da mu bai kamata ya watsar da mu ba mu muka bashi gudunmuwa cikakkiyar gudunmuwa cikin zabe amma ko mu muke ji a jika musamman kuma nan Kano ya watsar da Kano gaskiya fi sabilillahi an ba a Kano ne ya samu ƙuri'ar da ba inda ya samu irin ta a Najeriya kwanakin na ji labarai cewa zai hana shigo da taki to wannan fa kira a koma gwana da yayi in dai har aka hana shigo da taki to kuma ya zama na ma kawai ya bada abu ne da hannun dama karbe da hannun hagu buri ba zai cika ba
sunana Sarajo Yusuf Ali gashi shugaba Buhari ya gabatar da kasafi na shekara mai zuwa kusan trillion 9 matsayinka na matashi me kake son gani kana da wani buri naka ga cewa a matsayina na dan Najeriya abinda mai girma Muhammadu Buhari ya kamata a ce taimakawa matasa wanda suke karatu ba su da aikin yi sannan kuma a ƙara kawo tsaro a ƙasa baki daya
Abubakar Sani gaskiya matasa mu suna cikin wani yanayi shaye-shaye yaro ba karami ba babu ba yaro kowanne za a ga yaro daga ya taso bune su kawai shi yara a ya fara shaye-shaye alamarin matasa kenan ubangiji Allah shirye mu Allah ya buɗa mana sana'a yi gaskiya wannan matsalar ta shaye-shaye hukuma ce gaskiya
yan muna da karancin hukumomi ma gaskiya yawancin mutanen namu su mutanen mu sun kama ma ba tsakani ga Allah suke ba wallahi magana ta domin Allah suna dan cin hanci su dake mutane
to madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari wanda Mahmud Ibrahim Kwari yayi da Farfesa Garba Ibrahim Sheka
Professor Garba Ibrahim Sheka meye girma shugaban kasa ya gabatar da kasafin kuɗi a makon da ya gabata kuma an mika zauren majalisar dokoki za su yi aikin su na tantancewa gabanin su amince da shi wannan abu ne da al'ada ta nuna a Kano ana yin sa shekara shekara kuma bana za a iya cewa wato alƙalamin kasafin kuɗin sun fi na kowace shekara tun da shi shugaba Buhari ya hau tun da yanzu kusan ana maganar kusan trillion tara ba kada da farko ko zaka dai mana tsokaci game da shi gundarin kasafin
to bismillahir rahmanir rahim da farko dai shi wannan kasafin kuɗi na wannan shekarar wato bai kai na bara ba an dan samu dan rage kadan akan nabala domin nabala ya kai trillion 9.1 to bana kuma sai aka bar shi akan trillion 8.8 to amma idan ka hada shi gaba daya domin sun yi abin da ake kira kamar wato reflection wato cewar akwai ayyuka da aka fara su manya-manya irin kamar hanyar Kano zuwa Abuja hanyoyin Lagos zuwa Ibadan da sauransu da kuma gyare-gyaren filayen jiragen sama to an saka kudade biliyoyi wanda kuma ka san dama ba wai in aka ware kudin a wannan shekara ba wai lalle ne akwai kudin ba ana tafiya da aikin sai kai shekara biyar ana yi to duk gaba ɗaya din an hada da bashi na ma'aikata wanda za a ci gaba da biyan su da wannan ana gari ana zancen wannan kasafin kudin zai kai kamar trillion 10 in ya taho da wancan to amma ka san harka ta nazarin tattalin arziki wannan kawai niyya take nunawa na cewar ana da niyyar kashe kaza akwai su ma kansu sun fara kawa suna cewa ga abin da aka ware musamman na bara a ce ga abin da aka ware ga kuma actual abin da aka kashe wato abin da aka yi hasashe yawa a yi hasashen za a kashe kaza sai kuma a zo a tabbatar ga kaza aka kashe so kaga musamman kaga kamar hasashe da ake na ci gaba na bunƙasa tattalin arziki kamar GDP din nan kaga tun bara an kiyasta cewa za a samu ci gaba kaso 3.5 to amma sai aka banye aka wanye da kaso 1.8 so irin wannan ko kuma farashin mai kaga bara an saka shi akan $51 amma kuma sai aka zo yana kaiwa 74 har zuwa sama da haka so kaga irin wannan abun wani ayi kadan a samu da yawa ayi hasashen abu zai zo kadan ya samu a samu da yawa wani kuma a sashi da yawa din a zo ba a kai ba to amma dai ala ayi halin kasafin kuɗi babban abin da muke duba na farko yawan sa na biyu kuma yadda aka raba tsakanin kashe kuɗin yau da kullun da kuma manyan ayyuka domin manyan ayyukan nan su muke nema a Najeriya a yau domin kaga har ta ake ta diversification wato na fadar tattalin arziki a wannan tsari da gwamnati ta kawo na economic recovery and growth plan ana zancen a bar dogara da man fetur a koma wasu bangarorin to bangarorin da zaka koma noma ne ko masana'antu su ne manya shi noma akwai bukatar infrastructure wato duk noman duniya nan da ake na cigaba noma ne na rani wanda za a iya noma sau uku sau hudu a shekara
to amma kafin nan professor mu duba yadda aka ba wa sassa daban-daban wancan rabe-rabe da kai magana na abinda kuke kira capital da kuma recurrent expenditure wato kudaden gudanar da gwamnati ne yau da kullum da kuma kudaden manyan ayyuka nawa ita gwamnati take bewa wannan bangarori
to bisa abinda muka karanta a iya cewa ba ta sauya zane ba domin tun a lokacin gwamnatin Jonathan muke ta kukan cewar kudaden da ake sawa a manyan ayyuka wanda a bisa al'adar kasafin kuɗi na kasashe wannan shi ya kamata ya fi yawa daga ji biliyoyi na hanya gina dam gina makarantu da sauransu wannan kuma abu ne wanda kawai daga albashi sai allowances sai irin dan abubuwan da za a yi a office takardu da sauransu shine recurrent expenditure to wannan yawanci idan kasafin kuɗi mai lafiya ne akan samu capital expenditure wato manyan ayyuka su samu kuɗi mafi yawa to ka san tun lokacin su Okonjo Iweala ake ta wannan fafutukar to shi ma shugaban kasa ya gaji wannan yanzu abincin da nake maka a wannan shekarar recurrent expenditure wato kashe kudi na yau da kullun da allowances da sauransu ya kai ma wajen trillion 3.7 to trillion 3.7 din nan kaga a kasafin kudin trillion 8 kaga kusan rabi ya tafi
yadda rabi
kenan yawa to kuma abu na biyu shine shi capital expenditure din trillion 2.8 ne kawai kaga kusan rabin recurrent expenditure to sai kuma abu mai ciwo shine shi kuma biyan bashi wanda yake shi kuma abu ne na dole wato debt service shi kuma trillion 2.1 shi ma ya kama wajen kaso 24 na wannan kasafin kuɗi
waɗannan ba su suka da za a biya ita gwamnati ce ta ciyo su ko kuma a baya ne dama ake bin Najeriya misali
in ka kalli wannan akwai na baya akwai na yanzu shine kasafin kuɗin da zaka ji an ce an yi trillion 8 to zaka tarar ita kanta gwamnati ta san trillion 6 kawai za ta iya samarwa akwai abin da ake kira deficit wato kana sare zaka samu 10,000 sai ka kasafin kuɗin 10,015 to a ƙarshen shekara sai ka ga wannan biyar din sai ka ciyo bashi ka dora ta akai to tunda mai girma shugaban kasa ya shigo ana ciyo bashi ana rufe gibin kasafin kuɗi to kaga da basukan da suke na baya da wa'annan da aka ci shine ma mutane muke cewa ya kamata a rangwantawa cin bashi nan haka domin dama abin da ake duba shine kaso nawa ne na kudin ka da ka samu zaka dauka ka biya bashi wannan shine masu kansu masu biyan bashin ko da a banki nan zaka je ka ci bashi kana daukar albashi su masu banki suna duba nawa ne albashin ka nawa za su iya baka nawa za a iya dauka a wata nawa ne kudin shigar Najeriya nawa za ta dauka yanzu kaga ana zancen za a samu kudin shiga trillion 8 to daga ciki ka dauke trillion 2 ka biya bashi ka dauke trillion 2 kai aikin manyan ayyuka ka dauke trillion 4 kai recurrent so kaga akwai rauni a cikin kasafin kuɗin shi wannan yawan kuɗi da ke tafiya recurrent so dace kowa ya sani tsari ne na demokradiya maka dauko mai tsada kudaden da ake kashewa majalisoshi da sauran tafiyar da gwamnati yayi yawa shi yasa dole wannan kuɗi duk gwamnatin da ta zo babu yadda za ta yi da shi ba za ka zo ka ce ka daina ba sanatoci ko ƴan majalisa tarayya kuɗi ba ba za ka zo ka ce jihohi ka san inda mulki ne irin na soja
ministoci da
wa yawa kowace jiha akwai commissioner akwai majalisa ta jiha kuma kowanne akwai irin makudin kuɗaɗen da ake kashewa haka gwamnatin tarayyar ita kuma ga majalisoshi guda biyu ga ministoci kamar yadda ka faɗa ga ministry manya-manyan ministry to ya wato a nan kudade suke tafiya na tafiyar da gwamnati ga kuma albashi da yake mai yawa na ga kamar a ce irin su jami'o'in da ake da su kusan 140 da wani abu da dare na gwamnatin tarayya din ba su wuce 47 ba amma dai irin wannan abubuwan albashi da tafiyar da irin wannan shine ta mona da kana sai da shine gwamnati take rasa yadda za ta impact na bana ma da dakaruwa akan na bara dan bara bai kai wannan kason ba gwamnati ta wari akan recurrent expenditure bana an dan samu tauyewa domin gwamnati ta yi factoring in wannan karin albashin da na makaranan ma'aikata da aka mai da shi ake so a mai da shi 30,000 shi ma an capture din sa a budget so kaga shi ya da kara yawan recurrent expenditure so wannan kasafin magana ta gaskiya a nazarin tattalin arziki ba daɗi a samu recurrent expenditure yana yawa domin kuɗi ne wanda suke tafiya ba sa dawowa capital expenditure
kamar ta samar da komai
yawa kamar gina hanya kamar gina titin jirgi kamar gina airport ko wani abu ne wanda za a iya cajar haraji za a iya gwamnati ta samu kuɗi daga ciki kamar gina dam abu ne wanda za a iya samar da ruwa a yi noman rani in an ga dama a caji kuɗin ruwan an ga dama a bar manoma su bunƙasa noman rani za a samu wani abu ya bunƙasa amma in kuɗi ya zo ka ce mafi yawa yana tafiya albashi ne da sayan kayayyakin office to anan ne zaka ga rashin ci gaban kasa baya tafiya sosai kamar yadda ya kamata
professor da zaka yi magana cewa in an sami gibi a kasafin kuɗi abinda kuke cewa budget deficit ana rantowa shi ne sababin da yasa ake yi wa wannan basu suka ko neman lamani misali idan kai wato kasafi na naira miliyan 20 kuma a ƙarshen shekarar ka samu miliyan 10 ko 15 tunda dama kamar kuke bayani hasashe ne wai dole ne sai ka ci ko ka nemo bashi ka cika wannan din shi dama a tsarin tattalin wato tsarin aiwatar da kasafin kuɗi dole ne in ka samu gibi ka aiwatar da shi 100%
wato shi kansa kasafin kuɗin ai yanzu daya daga cikin abin da aka ce ƴan majalisa sun da wannan rashin da'a din ta iko da sigarin gaba shugaban kasa shine suna zargin cewar ba aiwatar da kasafin kuɗi na wancan shekarar
da 2018 nan da muke ban kwana da ita
kuma in ba aiwatar da shi ba mu dama inda muka ga baikin su shine laifin yawanci nasu ne domin kasafin kuɗin nan sai watan 6 aka yadda da shi ma gaba daya so kaga a yi cewa yanzu ba amma kai wata shi da suka ko ana aiwatar da shi ba saboda haka zancan ma wai kace an aiwatar da shi zuwa wani percentage ko 50 ko 60 bai ma taso ba to amma maganar ita ce
so amma kuma idan haka ne su gwamnatin tarayya ina suka samu alƙalman da suke cewa sun cimma kaza duk da wannan karancin lokaci da ka faɗa tunda ai wannan ne musababin wato abin da
ke faɗa ai da mun abin da suke faɗa abin da gwamnati take cewa sun cimma kaza din su suke ganin ai bai kamata a ce iyanan aka cimma ba misali idan an ce 25 a wuri kaza to kuma dole 25 din za a tsaya domin abin da aka ce za a yi shi shekara guda wata 12 an yi wata daga jiyan zuwa yau wata nawa ne wata bai huce wata 5 ba misali an yi wata 5 ana aiwatar da shi ka tabbatar duk yadda aka yi dukkansa ba za a iya yin kaso 60 ko 70 ba ai su suna maganar waccan karan ma da aka wacce suke sai an yi aiwatar da shi kaso akalla 40 sannan za su shigar da shi ai musu san takaddama da aka samu kenan so kuma kaga an aka tafi hakan za a yi tashin gaba da takaddama kenan to amma dai alai halin abin da nake faɗa shine shi kasafin kuɗi kamar yadda kake magana ka kula ko da gidaje ne guda biyu ta ce a ɗauka yawan mutanen gidan daidai ne misali a ce family ɗin 10-10 ne sai kasance a nan ana kashe miliyan 1 a wata nan kuma ana kashe 500,000 to lafiya da za a samu a wannan gidan da jin daɗin rayuwa bai kai nan inda ake kashe miliyan 1 ba shi tsari na kashe kuɗin gwamnati ita gwamnati kullum tana hankulan ta kashe kuɗaɗe da yawa domin musamman gwamnatin siyasa kashe kuɗaɗen ta shine gamsuwar jama'a musamman idan an kashe kuɗaɗen ne akan titina akan gina makarantu gina asibitoci sama mutane abubuwan more rayuwa wannan shine abin da gwamnati take so shi yasa gwamnati kullum zaka ga kuma hatta ta harkar tattalin arziki ai muna faɗa idan aka zo karshen shekara aka ce ba ai kasafin kuɗi ba din aka tsaya cak sai tattalin arzikin kasar ma ya tsaya cak yadda gwamnati ta saki kuɗi haka abin don akwai multiplier wato kashe kuɗin gwamnati yana kawo ci ga tattalin arziki nan da gwamnati ta fito yawa yadda gwamnati ta fito da kuɗi tana hanya tana railway tana abubuwa to a sanin zaka samu liberation samu aiki sannan za a karbi kuɗi a tafi kasuwa shine tattalin arziki yake bunƙasa so da mu gwamnati ta kashe haka zaka ga tattalin arziki yana bunƙasa to shi sa gwamnati kullun zaka ga tun da shugaban kasa ya shigo kuma tun daga kan Jonathan zaka ga kasafin kuɗin shekarar 2013 bai kai na 2014 ba da 2014 bai kai na 15 ba ana tafiya ana karawa domin bukatun jama'a suna karuwa kuma haka yake a yanayi da Kano misali in ka dauka Kano a misali daga irin 1970 ba a zancen matsalar ruwa kusan ko ina da ruwa ko ina da wuta to me ya faru yanzu ake samu matsalar ruwa mutane sun yawa garuruka an fadada su da sauransu to kuma dole aka gwamnati za ta linka tafiya da kashe kuɗi lokacin da ake samun da lita miliyan 1 ta isa kuɗin da ake warewa ba zai kai lokacin da yanzu sai an samu lita miliyan 3 ko 4 ko 5 ba so dole a ci gaba da ƙara kuɗaɗe na kashe wato kuma babban abu shine mu kuma muna cikin wata matsala domin yanzu mun dan samu saukin rikice-rikice na da Delta da gwamnati ta faɗa cewar an rage rikici amma har yanzu ana faffasa musu pipeline da sauransu to amma dai babban abu shine kaga a wancan kasafin kuɗin ana zancen za a dinga samar da miliyan 2.3 na barrel na mai a shekara sai aka bugi ana iya samar da miliyan 1.9 so samar da mai yana da daga domin har a kasafin kuɗin bana kuɗin da aka samu za a gudanar da kasafin kuɗin kaso 52 daga mai zai zo duk da zancen da ake na diversification har yanzu dai mai shine yake ba da major abu kaso 52 na kuɗin da za a samu daga mai ne so kaga duk wani tarnagi da aka samu wurin samar da man akwai matsala duk wani tarnagi da aka samu wurin farashin man akwai matsala so in aka sa za a samar da mai kaza yanzu kamar yadda gwamnati tace za a samar da ganga miliyan 2.3 kowace rana aka buge da ganga miliyan 1.9 to daga nan an samu matsala kan kasafin kuɗi domin shi kasafin kuɗin an dauro shi akan wannan to yanzu kaga an samu shortfall kenan so kuma koda an samu wannan din gwamnati ta dora shi akan deficit na wajen trillion 2 a wancan lokacin saboda haka koda an samar da ganga miliyan 2.3 a kullun to daga ƙarshen shekara gwamnati za ta samu gidi na kamar trillion 2 na kuzarin da take so ta samar da ayyukan yi ta samar da masana'antu su dawo noma ya dawo wannan kuɗin da za su zuba na investment sai an nemo wannan kuɗin to in kuma yawanci kasafin kuɗi kamar yadda ake raba shi bangaren capital expenditure da recurrent dinnan yanzu ba mun ce an ware trillion 2 ba to ba mamaki yanzu gwamnati in ta shiga wata ukun farko wannan trillion 2 din ta kashe su a ba Julius ba gana ta a ba wannan nasu a ce su gaba da aiki to wanda zai rage maka sai recurrent ne na tafiyar da albashin ma'aikata da sauransu to idan shekara ta zo za ta tafi ba wannan kuɗi kaga dole a nemo shi tilas ne to shine za ka ga rancen wani lokacin ba daga waje ake zuwa ba domin ba daidai bane za ka ji an tashi cha idan gwamnati ta tafi misali a ce ko albashin ma'aikata za a tafi kasar waje a dauko bashi za ka ji an cha akan gwamnati to gwamnati ba ta yin wannan sai dai idan
ka ci gida professor mu ga mu kalli yadda aka tsara wannan kasafin kuɗi sassan ma'aikatu ko sassan rayuwa na al'umma zai ita gwamnati tsara shi misali ya ku kalli abin da ya shafi ilimi ya ku kalli abin da ya shafi sha'an noma misali gwamnati abin da harkokin rayuwar matasa din nan saboda yana daya daga cikin abubuwan da watakila alƙiblar gwamnatin ne da ta ayyanawa cewa za ta bunƙasa harkokin noma saboda a daina dogarancin da kake magana da shi mai haka batun ilimi din nan abu ne mai faɗi yaya wannan bayanan da take yi ya tabbatu a cikin alƙalamin da ta ware waɗannan sassa
to magana ta gaskiya kaga harkar ilimi da harkar masana'antu da harkar noma da harkar matasa wato sukan shiga cikin wannan kaso biyun ne musamman kamar barkan harkar ilimi akwai bangaren recurrent albashin malamai da sauran abubuwa da consumables in makaranta ce ta kimiyya akwai abubuwan da ake sawa a cikin laboratory da sauransu kaga wannan ya shiga bangaren recurrent sannan akwai kuma bangaren gine-gine ko sabuwar makarantun kamar yadda gwamnati take ta kokarin kowace jiha a samu jami'a ta tarayya da kuma kamar yadda aka yi da majalisa cewa za a gina polytechnic a kowane sashi to kaga wannan ya shiga capital expenditure sannan hatta shi harkar bangaren noma akwai abubuwan da ake ba manoma ko dai rance ko kuma iri ko
kafin noman professor harkar ilimin nan akwai abin da kuke cewa best practice na raba kudaden kasafin kudi da ya kamata a kalle fannin ilimi ya samu an cimma wancan abin da ake so ake ayyanawa a duniya misali
ai gaskiya wannan abu na duniya ana cewa kamar a ce best practice ne ko kuma a ce wani skill ne ko kuma duk da su canca suke cewa a kalla to amma dai duk Afirka bana shi akwai wata kasa da sai shi wannan akalla ina jin ana zancen kaso 28 ne ko da wani abu na kasafin kudi a saka shi a cikin ilimi to gaskiya a yanayin da ake ciki zai yi wahala ka samu wata gwamnati a Afirka wanda ta shiga wannan dan a wannan kasafin kudin namu ina ganin ya huce kaso 18 aka ba ilimi ba to kuma a cikin kaso 18 din nan ilimi ne gaba ɗayansa da na manyan makarantu da idan da daunin da take barwa a primary da sauransu har da secondary school magazan gwamnati tare tana da su da yawa to duk a cikin wannan ake
na 18
to shi yasa kaga
malama ga albashin ku na malaman jami'a
shi malamai ga komai so kaga shi yasa ake shiga fafutuka ana abubuwan ba su isa ba makaranta babu ko katarar ba ɗakin karatu ko ga ɗakin karatu ba littattafai ko katarar ga makarantun ana musamman na gaba da primary din nan ka je ka ana cinkusa dalibai 200 da yan kai a cikin aji wannan magana ta gaskiya abu ne wanda ya shafi dukkan kasashen Afirka amma duk wanda muka sani mu kanmu muka sani Najeriya a Afirka ta fi kowa yawan mutane muna zancen miliyan 200 na mutane kamata a ce mu duk tarihin da zamu yi ilimi ya fi na kowace kasa domin a
to madalla a gaishe da professor Garba Ibrahim Sheka Amina Kinji ni ma dai ta dakta ce gaskiya ta
ba
professor ilimi ya kamata a ce a bashi muhimmanci saboda mutane suna maganan kaman ya kamata a sa kuɗi da yawa hanyar harkar tsaro to ai jahilci ma yake kawo wannan ta'addanci
sosai sosai saboda ni a gani na in ba rashin gane addini ba me zai sa ka je ka halaka wani mutane suna zaman lafiya suna kokarin neman halal din su
kuma da zaman kashe wando su
kullun karatu
yawanci ma duk wanda suke wannan harharan suke ta'addanci zaki yawanci matasa ne da za a ce za a babba su makaranta a sa kuɗi da yawa a harkar ilimi wanda zai inganta rayuwar matasa zaki ga an samu ci gaba
wani ma ga ba su zaman kashe wando amma in ba makarantan ya je ba ba zai san yanda zai bayyana
bai fasaha shi da hasakace ba
to yau wacin gana ne
kike so fannin masana'antu kenan kam ya kamata kam a sa
wannan wallahi muna da mutane da suke da suna da fasaha sosai irin nasu kin gane wanda baiwa ne da Allah ya basu.
To haka ne, akwai dai sauran hirar da duka a sati mai zuwa zamu ci gaba da yi da shi professor, ma akwai sauran tattaunawa da idan da ya kamata dai, da kuma zamu ƙara jin ra'ayin jama'a a dukkan wannan maudu'i. To duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu, ga jule na daga bana hali lokaci yayi, a madadin
Amina Buhari Auna,
ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya saki dawo da mu. Mama da hakimi ne mama dena.